Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A daren Juma'a, ɗan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin jaridar nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna ta wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta Ko'in ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zanga suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyle Rittenhouse, mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin, daga tuhumar kisan kai. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da Pakistan aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi gina sojan Asiya da tekun Pacific har sai dangantakarsu ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ta kwararsa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare iyakokin ƙasar China kuma ya bada shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Bangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dalar Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sarrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Ban Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta da ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan ƙasar Zhang Guoli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata, in ji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge saƙon. A wannan makon, duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun fen, kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da a wata yadda ya kamata, ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske, cikin gaskiya a bayyane, tare da tantancewa. Ta yi barazanar janye dukkan gasarta daga ƙasar China, wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labaran duniya na zo muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shi shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun kawo muku kashi na 38 a ayarin shirin, inda Mustapha Dauda ya bayanai akan yadda manyan shugabannin ƴan kabilar Igbo ba su fito sun tsawata wa matasansu da ke neman a ware ba, sai lokaci ya yi mana halin sa. Yau za mu tashi ne inda Abdullahi Garba Gombe zai yi ƙarin bayani. Bismillah.
Jama'a assalamu alaikum. Abun da nake so in faɗa nan, ina so in gyara impression na tunanin wasu, yaya za a sama wa Najeriya makoma da mu da ƴaƴanmu da jikokin mu ya kamu nan mu zauna. Sa'annan na biyu, ina so in tabbatar wa VOA din nan da suka shirya wannan abu da su faɗaɗa wannan taro. Wannan taro shine zai kawo Najeriya makoma na gaskiya. Sa'annan wanda in aka yi maganar Biafra hankalinta yake tashi, ina roƙon ki ki daina daga hankalinki. A iya addini dai na musulunci shine a ce annabi baya duniya, shi ma dole ne dai ki addu'a kawai, ba wai maganar Biafra ba. Kar ki dora kanki hawan jini kan abin da duk an san ƙarya ake yi, kuma mutanen Najeriya da shugabannin an san yaudaran juna ake yi. In kika ci abinci cikin ke cika dam ki kwanta ke bacinki. Kuma ni ina so in tabbatar yau taron nan wallahi VOA ba ku taɓa haɗa mutane dakaru na siyasa da bangaren dokoki da kungiyoyi irin na yau ba. Kuma in za a yi misali, ni ina ɗaya daga cikin wani misali da zan ba da kaina. Lokacin ana jam'iyya uku, dan na ga yanzu ana so a yi maganar ne, yasa na buɗe ta. Ana jam'iyya uku, mu AD muka yi, duk ƴan arewa kuka rungumi PDP, AMPP, wane ne kuka ce mu Arna ne, mu Yarbawa ne. Kuma mun san irin wannan ranar za ta zo. To ga karatun ya zo, ba ku san yamuri, ba ku san bai rabe, mu muka san bai rabe, mu muka san yamuri. Saboda na zauna da Abraham Adesanya, na zauna da Ayo Afadakun, na zauna da Tinubu, na zauna duk wani bai rabe wanda ma wani sun dauke shi kaman annabinsu, na zauna da shi. Ko mutanen da suke magana wai Niger Delta, ai Niger Delta zuciyar arewa ne. In ka balla Niger Delta, FCT ma babu ita. The center cannot hold. In ka cire middle belt, so agitation da ake ba wai an ce kar wasu su nemi ƴancin su bane. A'a, mu mun zauna ne mu gaya wa shugaba Buhari cewa kurakuran da kake da alƙawuran da kake yi ba daidai bane. Ministocinka da suke maka ƙarya ga gaskiyar, zaman da muke a nan ni ina kaman ya kamata a fara gini ni duk zaman da za a yi a Najeriya. In ka naga ka kawo sentiment na addini, ko sentiment na kabilanci, ko sentiment na tribe, ko sentiment na region, to zan sulale in fita, dan na san tafiyar ba za a je koina ba. Shi yasa nace a bani in observation. Saboda haka don Allah ina roƙon VOA ku faɗaɗa zauren nan. Kuma ya kamata a zauren nan a yanzu, tunda Allah ya kawo mana shahararren constitutional lawyer, kuma wanda duk Najeriya sun san shi, a bashi shugaban wannan menene zauren VOA Hausa. Saboda ai building mu din nan ba mu isa gaba ɗaya mu ce mun yi magana Najeriya ba. Dole mu isa kowane lungu sako-sako a Najeriya, a kira mutane a madadin VOA, a zauna a gaya wa mutane gaskiya. Domin in Najeriya nan ta rushe, laifinku ne, laifinmu ne, laifin shugabanni ne. Kuma duk wanda ya zo yana ce ma a raba Najeriya bai san Najeriya ba. Ba magana a zauna a ɗaki ne a shati a fita ba. Yanzu Dangote ya je ya gina wajen hotel na wajen hawa 60, ya yi refinery a Lagos. In aka raba Najeriya, a can za ka bar shi ko a Kano za ka kawo shi. Sarakunanmu suna da investment a kudu, manyanmu suna da investment a kudu, sun auri 'yan kudu. Kasan da naje a can Arochukwu, na ga in ya muri da ya auri ba Fulatana. A Arochukwu local government na ga in ya muri da ya auri ba Fulatana. Saboda haka shi wanda yake cewa matsalar Najeriya yare uku ne, ba yare uku bane, matsalar Najeriya shugabanci. So suna kuya ne, suna cewa yare uku, saboda yare uku su suka fito. Ba yaren da baya sata, ba yaren da baya barna. Kuma daman Aminu Kano ya faɗa, ya ce Najeriya an kafa ta ne da mutum uku, da ɗan arewa wawa, da bayarabe munafiki, da inyamuri barawo. Aka zo aka wayi gari, aka kafa gwamnatin da ana kaman ba a cewa Allah ya taimake mu, sai dai ana ga abu har ya yiwu, sai Allah ya ba mu da yiwuwa. Shi da ya tashi, sai aka naɗa inyamuri gwamnan Central Bank, aka nada nyamuri mai gidan mai sai aka nada yarbawa suna rike da kayan kudi da sauransu sai aka zo dan arewa sai yazo ya kasa sa gidan mai aljusa ya kasa sa basantar ba aljusa ya kasa sa wani abu da zai amfana shi sai ya bar mu a bude so magana don Allah ina so mu gane cewa maganan yaya za a gyara Najeriya ya kawo mu nan a karkashin BOA da Madina Dauda so kuma barista muna maka godiya ina hajiya hajiya ga layi
Alhaji Abdullahi Gombe mun gode ka mika layi wa injiniya Zakadan Guruji
jama'a assalamu alaikum wannan zancen da muke fama da shi ni na fara shimfida nan kuma na samu mutane da yawa da ra'ayin mu yazo daya na samu kuma wayanda ra'ayin mu ya bambanta so mun samu dakin yaro to abinda nake so in kara anan shine akwai wayanda suka yi magana akan cewa rashin adalci yana nunawa kaman rashin baiwa wata bangare shugabancin kasar nan shi yasa wasu suke ganin cewa tunda ba za a yi musu wannan adalcin ba ya kamata su yanki to gyaran da nake so in yi anan shine Najeriya ta samu yancin kai shugaban kasar Najeriya na farko ndibo ne kun fahimce ni saboda haka kuma daga wannan lokacin kamar yadda na faɗa a wancan zaman da muka yi nace lamarin nan ba lamarin da aka fara yau ko jiya ba sama da shekara 50 ndibo yana kira akan cewa yana son ya balle kuma a dalilin wannan kiran mun rasa rayuka da yawan gaske kamar yadda muka riga muka yadda dukkan mu akan cewa a dalilin haka a lokaci daya a yakin basasa mun rasa sama da mutum miliyan daga cikin miliyan uku nan ba inyamiri ne kawai aka kashe ba akwai yan arewa da yawan gaske ni kai ma akwai iyayena da aka kashe wanda suka tafi yakin nan sojoji ne to duk abinda za a yi shekara sama da 50 sai karuwa yake ba raguwa yake ba to wannan ba ba abin wasa bane ni din nan wallahi tallahi da ba na so in ji wani maganan wai Biafra ko Arabu ko wani abin nan amma yanzu ra'ayina ya canja abinda yasa ra'ayina ya canja shine babu yadda za a yi mutane su saya akan wata bukatan su tun ba a aifi mutum ba har a aife shi ya girma yayi aure shi ma ya hayayyafa sannan suna kan wannan bakar sannan mutum ya ce wai zai dauke shi akan maganar wasa idan aka koma kan magana abinda doka ta ce constitution kamar yadda dan wana da ya tafi nan yayi fada constitution din nan mutum ne yayi kuma mutum zai iya canja shi ko ba gaskiya bane don dole ne mu gaya makan mu gaskiya daya daga cikin yan wanmu wa'inda suka yi magana anan ni mai kaunan inyamiri ne ina da abokanai dewa ndibo wanda ko da an rabu sun koma Biafra ba za mu rabu da su ba abokanai na ne amma wannan ba maganan abokantaka bane muna magana ne akan abin da ya shafe ni ya shafe ka ya shafi ƴaƴanka ya shafi ƴaƴana ya shafi jikokin mu ya shafi tattaba kunnuwan mu to idan za a shekara
kuma fita yanzu
yawa mafita mafita
ba dai kuna cewa ba ai daidai ba ana ta yawan bayanai da sauransu
mafita
mu mafita a yanzu
yawa mafita ni a wajena shawarar da zan bada su inyamirai ko ndibo idan har ya zamana wannan abin wasu yan siraru ne suke tada wannan fitinar to ya kamata inyamiri gaba daya su saya su tabbatar ma sauran bangarancin Najeriya akan cewa su ba su tare da wannan kungiyar ta Nnamdi Kanu suna tare da wannan Najeriya wannan ni bazan ki in zama daya daga cikin wannan kungiyar ba don mu tabbatar da wannan Najeriya wannan shine amma idan suna zaune ba su cewa komai kuma Kanu yana abin da ya ga dama to dole ne mu dauka kan cewa ra'ayin su ne gaba ɗayan su
to mun ji abubuwan da ke faruwa bari mu ji abinda babban tebur za su yi magana akai barista mai nasara gare ka
dan uwana abokina ya ba da mutane biyu a matsayin matsalar Najeriya lauyoyi da kuma ƴan siyasa na amince da shi amma zan yi karaman gyara ina tausaya ma duk wani wanda ya dauki aikin lauya yana yi a kasar nan Na rantse maka da Allah. Kashi 98 bisa 100 na duk lauyan da ka dora a sikeli, ka sa kudi a gudan wuri za ta jirin jaye shi. Duk wanda yake kuma dan siyasa, kashi 98 bisa 100 idan ka sashi a sikeli ka sa jaka kudi a bangaren guda za ta rinjaye shi lauya ya dauki aikin shi a matsayin tikiti ne ya ci abincin duniya dan siyasa ya dauki aikin shi a matsayin sa jarida jari ne na in ya hawo ya shiga office ya farke saboda haka waɗannan guda biyu ba su iya gyara mana ƙasa abu ɗaya zai iya gyara mana ƙasa wato gabaɗaya sai an yi matsarin shugabancin da muke tafiya da shi garan bawul a samu shugabanci ma'ana shugabanci a marar shugaba ya zama shine na ƙarshe wajen jin daɗi ya zama zakaran gwajin dace wajen shan wahala shugabanci amana ne ba alfarma bace ban ga dalilin da yake zaka sa kuɗi miliyoyin kuɗi ka sayi form dan kana so ka hau kujera ba ban ga dalilin da yake dan an bani muƙami zaka zo kana mana murna ba muƙamin da ke da tsinduma ne jahannama so saboda haka shugaba ko kuma mataki na mulki idan aka baka ko mulki ne na ilimi ko mulki ne na addini ko mulki ne na siyasa ko mulki ne na kasuwanci ko wane irin mulki ne to ruhinka da zuciyarka ta tattara ka san cewa amana ce Allah ya baka ba dan kafi wani ilimi ko kyau ko asali ko kuɗi ko nauyi ko wayo ko basira ba amana ce Allah ya baka ka zama wakilin shi wajen wanzatar da adalci adalci tsakaninka da sauran mutane adalci tsakaninka da dabbobi adalci tsakaninka da tsire-tsire adalci tsakaninka da waɗanda suke ma ba su da rai kuma ka yi yakini cewa kowane sakan na rayuwarka dinnan zaka yi bayani to cirewa wannan ruhin a zukatan waɗanda aka ba amana ta ƴan uwa to shi yasa suka ke yin adalci ko kuma suke da raunin yin adalci to muddin ba a yi adalci ba ko shugabannin abin nan Ibo da ake magana sun ki magana gwamnati ce ta kasa kare su sun fito sun fadi ba su tare da yan ta'addan nan amma da sun fito sun fadi din za a dira musu kuma gwamnati ta kasa kare su za a kashe su za a rubuza dukiyoyin su to saboda haka shugabanni a kowane mataki ku tashi ku sani sashi na 14 sakin sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya yace mafi karancin amana da Allah ya dora muku shine tabbatar da tsaro da walwalar jin dadin jama'a to akan haka kowa ya dubi kanshi yayi ma kanshi mizani na adalci na shari'a yaya na sauke wannan amana na tabbatar da adalci akan kalamomin da na dauka na rantsuwa da su akan shiga office ko kuwa to kowane shugaba ya sani za a mutu kowane rai ya mutu alhaki na a doran wuyanka wannan ita ce gaskiyar magana adalci shine allura da ke dinke duk baraka karkashin waɗanda kake jagoranta idan akwai adalci aka rike ƙasar nan daidai kowa bai da korafin ya ce zai fita wannan shine jawabi na ƙarshe
to ni a gurguje
to babban tebur ana ci gaba da samun bayanai comrade Nasir Kabir gare ka
ina jin kusan mafi yawancin abin da zan faɗa kamar an karɓa bu maganar nan mun tattauna da barista mutum uku ina jin sun yi maganganu na fahimta da wato shi veteran leader na nan da kuma barista ina jin da kuma dan siyasa wannan maganan su ne gaskiyar al'amari duk me ihu ko me fatan a zo a raba Najeriya to ya sani ba a taron zauren biyu ya ake raba Najeriya ba matakai suna da yawa kuma akwai wani magana da Hajiya ta yi wanda na ji daɗin shi mu ne muke musu kallon yawancin suna so a raba ƙasar nan ba gaskiya ba ne duk mutumin da ya ɗauki dukiya ya kawo arewa ya aje ƙaryanka ka ce wai yana fatan a ji a raba Najeriya ba gaskiya ba ne kowa ya san yamuri da batun kuɗi babu yamurin da zai yi investment kuma su manyan arewan da ake magana ai an kawo misali a nan ga Dangote in ba ku shiga refinery ba ina ji ni na zaga na gani ga mabuwa na eh kware kwa so a tiku su manya-manyan ƙasar nan da kake gani sun yi a can su ma sun zo sun yi a nan ta yaya za ka raba Najeriya magana ne na gaskiya da akwai wani lokaci da ya kai gaskiya me yake da suna wanda yake faɗa batun siyasa ya kai ga a Najeriya in ba ka siyasar APC ko abin nan kai arni wannan shine gaskiyar al'amari ko ba haka bane siyasa ra'ayi ne kuma abin da ba ku sani ba in sun zo raba shi national cake din wallahi in kuka ga abin da ke faruwa a nan sai ku sha mamaki ni na sha zama da su kuma ni nayi wannan kalubalen kuma na sha faɗa a duniya akwai wani wanda yayi minista in kuka ji babatun shi a radio ni nayi rantsuwa da wallahi ba ka mu suna naje har gidan shi an bashi minista da wata uku ya kira yake ce to kaga alheri ko yanzu na samu kudi na sai gidan miliyan 170 kuma da ya sauka ya sake kira na ya canja wani na miliyan 200 kusa da inda ya sauka yace kaga da an san na ce yanzu zan koma nan amma in yazo kafafan yatsa labarai duk duniya babu dan iskairin dan kudu babu kaza ba shi ga adalin mutum kuma na ga amman nace Allah sai ya kama ka to yanzu ba je ko ina ba yana ganin kamun Allah ba zan faɗi suna ba to me ma yaudaran kanshi ya zauna wai Najeriya Araba Najeriya ayi waye duk hiran da kaji suke yi wallahi kansu ɗaya ne a yanzu suna nan suna strategic meeting din su na waye zai zama shugaban kasa
da waɗannan kalamai na jami'in kungiyar kwadago Comrade Nasir Kabir zamu dakata idan Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
To a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan guru. Malam ko menene sunanka?
Muftar Muhtari
Malam Muhtari to Malam Muhtari kaman daga wace jiha kake a Najeriya
ina jihar Kebbi
okay daga jihar Kebbi kake a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma
ina karamar hukuma a birnin Argungu
abinnan Argungu to gashi nan ina ga kaman kaina sana'ar sai da gora ne a nan binnin tarayya Abuja wani binni ne da ake ganin kaman binni ne kawai na ma'aikatan gwamnati ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro
gaskiya alhamdulillah bakin gurguru dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgudu alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgudu dai na yi kwarai kwa
To menene ba ka sha'awa da zuwa binnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samu abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1000 a wuni to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700 zuwa 10
to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa
to wani lokaci kana iya ka samu 6000 4 takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din
to binnin Abuja wani binni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan binni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
So kamar wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungu?
Kamar misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya.
To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.